This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Da fatan masu azumi an sha ruwa an kuma yi lafiya. Yanzu ma Hauwa Sharif ce tare da Zarawa Faje da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a wannan shirin na daren yau Juma'a 15 ga watan Maris shekarar 2024. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji ƙarasin hiranmu da Professor Atiku Muhammad Baba na Jami'ar Tarayya da ke jihar Kebbi a Najeriya kan yadda batun yawan sace ɗalibai a makarantu da 'yan ta'adda suka zafafa yi a yankin arewacin Najeriya ka iya haifar da koma bayan ilimi a yankin da ma abin da ya kamata a hanzarta yi.
Dole gwamnati ta dukufa ta dakile wannan abin kamar yadda kungiyarmu muka bada dole fa in ba an dakile wannan abin da zai yiwu ba.
Muna kuma tafi da rahoto dangane da buɗe kan iyakokin Najeriya da Nijar da gwamnatin Najeriya ta yi.
Mun ji daɗin yadda mai girma shugaban ƙasar Najeriya ya sa aka buɗe boda musamman tsakanin Najeriya da Nijar.
Za a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Muna kuma tafi da shirin tubalin tsaro da a wannan karan zai duba yadda batun satar mutane a Najeriya da baya-bayan nan ke ɗaukar wani sabon salo na satar 'yan makaranta masu yawa. Al'amarin kuma da ke ƙara jan hankali a ciki da wajen ƙasar. Amma da farko ga Zarawa Faje da labarin duniya.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. A yau Juma'a sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya ce Amurka tana aiki tukuru tare da Isra'ila, Qatar da Masar domin cimma yarjejeniyar sakin mutanen da Hamas ke garkuwa da su da kuma tsagaita bude wuta a yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas. Blinken ya ce a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da ministan harkokin wajen Austria a Vienna, ƙungiyar Hamas ta gabatar da nata ƙudurin kuma Isra'ila ta aiki da wata tawagar tattaunawa zuwa ƙasar Qatar domin ci gaba da tattaunawa. Ofishin Prime Minister Isra'ila ya faɗa a yau Juma'a cewa Benjamin Netanyahu ya amince da shirin kai farmakin soji a kudancin birnin Rafah na Gaza, inda Falastinawa sama da miliyan 1,300 ke da mafaka. Ya ce sojojin sun shirya aikin kwashe fararen hula Falastinu. 'Yan sanda a Somalia sun ce jami'an tsaron ƙasar sun kawo ƙarshen harin da mayakan Al-Shabaab suka kai a wani otal mai tsatsauran tsaro da ke cikin tsakiyar birnin Mogadishu. Kakakin 'yan sandan ƙasar Manjo Janar Qasim Ahmad Rabi ya shaidawa muryar Amurka cewa an kashe dukkan maharan 5 da suka kai harin kuma yanzu an daidaita al'amura. Rabi ya ce an kashe sojojin gwamnati 3 sannan mutane 27 sun jikkata a harin da aka kai wa otal ɗin SYL wanda ya fara a yammacin jiya Alhamis. Ya ce waɗanda suka jikkata sun haɗa da sojoji 9 da fararen hula 18. Masu gada ƙuri'a suna isa rumfunan zaɓe a Rasha a yau Juma'a domin gudanar da zaben shugaban ƙasa na kwanaki 3, zaben da ke da tabbacin ƙara wa'adin mulkin shugaba Vladimir Putin na wasu shekaru 6 bayan ya kayar da 'yan adawa. Zaben da yana gudana ne bayan wasu tsauraran matakai da aka ɗauka wanda ya gurgunta kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu da kuma fitattun ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama tare da baiwa Putin cikakken ikon tafiyar da tsarin siyasa. Zaben na zuwa ne kuma yayin yaƙin da Moscow take yi a Ukraine ya shiga shekara ta 3. Masu zaɓe za su kaɗa ƙuri'unsu daga yau Juma'a zuwa ranar Lahadi a rumfunan zaɓe a faɗin yankuna 11 na ƙasar da kuma yankunan da aka mamaye ba bisa ƙa'ida ba na Ukraine. An buɗe rumfunan zaɓe na farko a yankunan gabashin Rasha, Chukotka da Kamchatka da ƙarfe 8 na safe agogon ƙasar. A yau Juma'a ne Ukraine da Russia sun ce sun harbo jirage marasa matuƙa a cikin dare yayin da aka fara ranar farko ta kaɗa ƙuri'a a zaben shugaban ƙasa na Russia, yayin da kuma shugabannin ƙasashen Turai suka hallara a Berlin don tattaunawa kan tallafi ga Ukraine. a wani sako da aka wallafa a shafukan sada zumunta. Rundunar sojin saman Ukraine tace ta kakkabo jirage marasa matuka 27 kirar Iran. Ma'aikatar tsaron Russia a cikin wata sanarwa da ta fitar a yau Juma'a tace ta kakkabo jiragen sama marasa matuka na Ukraine guda 5 da rokoki 2 akan iyakar Belgorod ta Russia da yankin Kaluga dake kudu maso yammacin Moscow babban birnin kasar. Fadar White House ta ce tana karfafa gwiwar ƴan majalisar dattawan Amurka da su gaggauta yin nazari kan kudurin dokar da zai magance matsalolin tsaron ƙasa game da manhajar sada zumunta ta TikTok bayan matakin da aka zartar a majalisar wakilan Amurka tare da goyon bayan bangarorin jam'iyyun biyu a farkon makon nan. Yayin da majalisar dokokin Amurka ta zartar da kudurin dokan da ya buƙaci kamfanin ByteDance wanda ke da tushe a China da ya janye daga TikTok domin manhajar ta ci gaba da aiki a Amurka. Fadar White House ta ce ta goyi bayan kokarin. Sakatariyar yaɗa labarai ta Fadar White House Catherine Jean-Pierre ta ce shin muna son bayanan sirrin Amurka su kasance a nan ko a China? Shin muna son kamfanonin China su mallake mu a nan ko a can? Dan haka kuma ina so in bayyana kudirin dokar ba zai hana aikace-aikacen manhajar TikTok ba. Kamfanin TikTok ya bayar da hujjar cewa wannan kudirin dokar zai iyakance ƴancin faɗin albarkacin baki kuma manhajar bata haifar da wani hadari ga tsaro ba. A jiya Alhamis ne China ta yi gargadin cewa kudirin dokar zai jefa kamfanoni mallakar kasashen waje cikin rashin nasara a Amurka.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Samadilla, a yau za mu faro shirin ne da karshen hiranmu da Professor Tukur Muhammad Baba na Jami'ar Tarayya da ke jihar Kebbi a Najeriya. Kan yadda batun yawan sace dalibai a makarantu da ƴan ta'adda suka zafafa yi a yankin arewacin ƙasar ka iya haifar da koma bayan sha'anin ilimi a yankin da ma abin da ya kamata a yi. A matsayin ku na dattawan Arewa, Hasali ma kai ne sakataren yaɗa labarai na kungiyar tuntuɓa ta Arewa. Yaya kuke ganin za a ceto harkar ilimi ne a Najeriya duba da irin wannan al'amari na satar ɗalibai a makarantu a arewacin Najeriya?
Wato na daidai dole gwamnati ta dukufa ta daƙile wannan abin kamar yadda kungiyarmu muka bada dole fa in ba an daƙile wannan abin ba zai yiwu ba. Kuma daƙile wannan abin abinda muka nuna a sanarwarmu ba na jiha guda ba ne ko gwamnatin tarayya sai an hada gwiwa an hada karfe da karfe ya zama ya kasance cewa duk wani matakai da za a dauka a jihohin nan da abin da ya dame su ya kasa an sa abu guda ne a hada jihar Katsina jihar Zamfara jihar Sokoto jihar Kaduna Plateau da Niger ya kasance wato matsayi daya ake dauka yadda ba yadda dan ta'adda zai bar jihar Niger ya je jihar Kaduna ko ya bar dajin birnin Gwari ya shiga dajin Zamfara ko shi bar Zamfara shi je Katsina da sauransu sai fa an hada gwiwa ba zai yiwu a ce kowanne jiha tana daukan nata matakai. Gwamnatin tarayya kuma ta sawa mutane ido ta sawa ƴan ta'addan nan ido suna abinda suka ga dama wannan abin zai zo mu yadda muke gani kuma abin da ya bamu takeici ya bamu tsoro shine in an bar shi fa zai fa wuce ƴan makaranta kamar yadda kuka sani ku ƴan jarida bayan kwana guda fa an je masallaci an kashe mutane zai muna tsoron lokacin da za a je a samu mutane a kasuwan kauye a kwace su don babu wani sakamako babu wani tsaro babu wani shirin tsaro babu wani bibiyewa da binciken ta'adda na ajiya kwato mutane in ya zo ya wuce makarantu to ya zama yanzu dai yadda ake ciki kana kwance a gidanka ma za a zo a dauke ka in sun je sun dauki makarantu sun je masallaci to me ya saura sai kasuwa Allah kuma ya kiyaye an dauki matafiya an yi abin nan fa wani annoba ne abin nan wani abu ne da zamu tashi masa haikan mu yake shi yaki ko yakin duniya zamu masa dole fa mu masa in ba haka ba za mu kai lokacin da ƴan ta'addan nan za su hana mutum zama gida ko ka zauna gidan za su zo su same su kansu cima zarafi.
Professor Tukur Muhammad Baba kenan a ƙarshen hiranmu da shi ta wayar tarho. Masu sauraro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa. Baya ga haka a duk sanda aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai birnin Eko a Najeriya, inda wakilinmu da ke can Babangida Jibrin ya rawaito mana yadda 'yan Nijar mazauna birnin Lagos suka yaba da buɗe boda tsakanin Najeriya da Nijar, abinda suka ce zai taimaka kware wajen rage farashin kayan masarufi a tsakanin kasashen biyu, har ma ya jiyo ra'ayin wasu 'yan kasashen biyu, kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da ya aiko mana.
Tun bayan bude kan yakokin Najeriya da jamhuriyar Nijar, kamar yadda shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya ba da umarni a yi ne da 'yan Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar din ke tofa albarkacin bakunansu game da wannan mataki da aka dauka. Ga dai ra'ayin wasu 'yan jamhuriyar Nijar mazauna birnin Lagos game da wannan mataki da gwamnatin ta dauka.
Sunana Sa'idu Abdullahi, Vice Chairman na Hokon Saye kungiyar 'yan Nijar wato mazauna Lagos. Mun ji dadin yadda mai girma shugaban kasar Najeriya yasa aka bude boda musamman tsakanin Najeriya da Niger. Wannan ko shakka babu abu ne wanda yayi kyau ga 'yan kasashe guda biyu. Kuma tsakanin Najeriya da Niger dama ai bai kamata ba ma a ce bododin su suna rufe. Ga kasashen guda biyu ba zai yi ma wato al'umma kasashen dadi ba, musamman abun da ya shafi shiga da fita.
To ko 'yan kasuwa da sauran masana tattalin arziki ke ganin alfanun bude wannan boda? Tambayar kenan da na yawa Alhaji Buhari Gumar, wani masanin tattalin arziki da kuma kasuwanci.
A zahirin gaskiya bude bodoji da shugaban kasar Najeriya sai aka yi ba karamin alfanu bane ga mu 'yan kasar Najeriya gabaki daya. Isfiri kamar ita bodar mai takaru take jihar Jigawa, wacce boda ce ta kunshi abubuwa guda biyu, ga ainihin iyaka ce tsakanin Najeriya da Niger, kuma ita ainihin nagatarin kasuwa ce wacce take babbar kasuwa ce wacce take international ce kasuwa. Saboda haka rufe wannan boda da aka yi ya kawo tsaiko sosai ga ainihin 'yan kasuwar mu na Najeriya. Domin me, idan ka duba ita ainihin kasuwar mai gatari wacce take mafi yawancin mutanen da suke shigowa cikin kasuwannin wannan kusan foreigners ne. Akwai mutanen Niger, akwai mutanen Chadi, su ne suka fi yawan zuwa wannan kasuwa. Kuma ana harkoki na cinikayya tsakanin mutanen Najeriya da wa'annan kasashe. Idan ka duba a harkar nan, Yarbawa suka dau goro daga nan su kai mai gatari. Idan sun sayar su siyo wake su kawo yankin su. Kuma waken mafi yawancin su ne ana kawo su ne daga cikin Niger cikin Sahara, ana ake noma shi. Foreigners din nan sun kawo kayan nan sun zo sun sayar su sai goro sai kayayyakin su tafi da shi. To lokacin da zaman to an zo an tsaye da wannan an rufe wannan boda gabaki daya, sai a lambar suka tsaya cin a nan bana mantawa a nan jihar Lagos jihar Yarbawa, sai da wake zaman to ya kai wani farai wanda yake sai da mace Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin rashin shigo da shi da ake yi daga cikin Niger din su kawo shi ya kawo tsada sa.
Yanzu dai fatan 'yan Najeriya shine ganin yadda wannan bude kan iyakokin guda biyu da kuma sauran kasashen zai taimaka wajen karewa farashin kayayyakin masarufi da yanzu haka ke tsada musamman jamhuriyar Nijar da kuma Najeriya. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
An gaida Babangida Jibrin da wannan rahoto. Yanzu kuma ga Hassan mai yana da shirin mana gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda ni Hassan Maina kaina zan jagoranta. A yau zamu duba batun sace-sacen mutane da bayan nan ke ta afkawa kan dalibai 'yan makaranta. To madalla. A kwanan nan ne wasu 'yan bindiga dadi suka sace wasu dalibai a garin Kuriga da ke jihar Kaduna. Daliban waɗanda yar kanana ne da shekarunsu ya fara daga 7 zuwa 15. Aminu Jibrin Gwadabe Kuriga, wani dan asalin garin ne, ya kuma yi wa wakilinmu Isa Lon Ikara karin bayani akan abin da ya faru.
Al'ummar garin Kuriga mun samu kanmu cikin ɗimuwa. Ga misalin karfe 8 zuwa karfe 8:30 bayan ɗaliban makarantar primary da secondary sun shiga azuzuwan su after assembly, sai da su wa'annan 'yan ta'adda sun yi wa wannan makaranta ƙawanya da ake kira da suna LEA Primary School Kuriga 1. Da suka shiga kuma sun yayimi yara 'yan makaranta wanda suka hada da na primary school din da na secondary school din kimanin 200. Suka hada da malamin makaranta makaranta guda daya wanda shine principal na bangaren karamar secondary school ana ce mai Abubakar Isa suka yi awon gaba da su
yanzu yanzu akwai wani labarin ko ina suka dosa da su
daga lokacin da suka yi wannan aiki makarantar tana gabacin gari ne to sai suka nufi shiyar gabas maso arewacin garin sai dai da yake so masana daji ne ko sun fadda sawu bayan sun shiga daji kuma sun yi wani bangaren da su
amma yanzu wannan irin hali iyaye suke ciki da sauran al'ummar gari
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al'ummar cikin garin ku daga muna cikin dimuwa da tashin hankali sakamakon yara 200 yaro dan shekara 7-8 zuwa shekara 15 primary da secondary a ce yau ya tafi makaranta a mai wanka ya je a ce an dauke shi an tafi da shi iyaye suna nan fa suna ta kuka wasu ma suna ta suma saboda suna ganin kaman abin ai yaro ma ya riga ya tafi kenan
tuni dai rindinar yan sandan jihar Kaduna ta tabbatar da tura jami'an tsaro yankin domin tabbatar da an bi yan bindigan har cikin daji inji mai magana da yawun rindinar yan sandan jihar Kaduna ASP Mansur Hassan
eh ala hakikanin gaskiya wannan mun al'amari ya faru a ita wannan makaranta to amma yanzu dai tunda abu ne wanda ana ta kokari a ga cewa an yi rescue nasu kuma yanzu haka jami'an mu na yan sanda da soji da kuma sauran jami'an tsaro na farin kawo wanda suke kuma da civilian JTF wato yan sa kai duka an bazama zuwa cikin wannan daji domin a ga cewa an ceto wannan yara
wannan dai ba shine karan farko da yan bindiga ke sace dalibai a makarantun jihar Kaduna ba
tuni kuma satar daliban ya fara jin hankalin cibiyoyi da hukumomin irin na kasa da kasa kungiyar da ke rajin kare fararen hula yayin rikici wato civilian in conflict ko kuma civic a takaice ta fidda sanarwa daga birnin Washington DC kuma wakilin kungiyar a nan Najeriya Saratu Joshua Pinder ta mana karin bayani
ta abin da ya jan hankalin mu zuwa wannan fitar da wannan sanarwa domin ya saba wa ayyukan da muke yi a Najeriya na kare farin hula wato protection of civilians kenan muna yana daya daga cikin abubuwa da muke kokarin mu kare mu karfafa wato gwamnatin Najeriya taimake su ta wajen kara wato kula da karfi ta wajen tsare wato kowace mahaluki wanda yake zaman Najeriya domin ya samu kanshi cikin tsaro da kuma kwanciyar hankali ya iya rayuwa bisa ga yanayin da rayuwa da kowa ya kamata yayi cikin kwanciyar koshin hankali da kwanciyar hankali sannan kuma da walwala
Civic ta kuma yi kira ga mahukunta a Najeriya
kungiyar na Center for Civilian Conflict kuma ta sake kira ga wato gwamnatin Najeriya da kuma jami'ai na tsaro su dauki mataki wanda zai ga cewa yaran nan wanda aka sace sun dawo cikin lafiya cikin koshin lafiya sa'annan kuma duk waɗanda suka aikata wannan miyagu doka ta kama su sa'annan kuma ta kuma hukunta su domin wannan aiki da suka aikata bisa ga wato shirin na shirin dokoki masu kare yancin jama'a ko local wato kenan national da kuma international human rights yana kuma da amfani a dauki kowace irin mataki domin a kare irin waɗannan abubuwa daga faruwa a nan gaba
to ko to ce fuska masana tsaro ke kallon irin kiran da civic taiwa mahukuntan Najeriya win commander Musa Isa Salman tsohon Hausa ne a rundunar sojojin Najeriya
shi kuma kiran nan idan aka bi shi domin haƙi ne wanda ya danga wanda yake rataya a hannun wuyan gwamnatin Najeriya na kare wato citizens din ta farar hula wato kira ne wanda daman ba sai ma an yi shi ba gwamnati ya kamata ta san da wannan ya kamata ta yi duka abin da za ta iya yi wurin kare haƙin farar hula musamman a wannan lokacin da ake magana na yara wannan kalubale ne gwamnati ya kamata ta saurari wannan kiran kuma ta sake dage dantse wurin tabbatar da cewa an kare haƙin ko kuma an kare waɗannan farar hula a duk yanayin hargitsi ko kuma tashin hankali korashin zaman lafiya
ita ma kungiyar Amnesty International ta yi Allah wadai da satar daliban Isa Sanusi shine shugaban kungiyar Amnesty a Najeriya
mun yi Allah wadai da sace waɗannan mutane da aka yi a Borno da kuma Kaduna, sannan kuma muna ƙara yin Allah wadai da sakaci da muke gani yana faruwa wanda yake sawa irin wannan abu yana aukuwa akai-akai. Wannan ba shine na ɗaya ba, ba shine na biyuwa, kuma ba shine na uku ba. Muna Allah wadai da irin wannan abubuwa, domin ba wata ƙasar da za a ce ƙasa ce ta kirki alhali mutane kullun suna cikin fargaba, kuma masu aikata laifi za su iya yin abin da suka ga dama su tsira. Don haka muke cewa gwamnati ta wannan fuska ta gaza, idan ma akwai dabaru da suke amfani da su domin shawo kan wannan matsala, to dabarun nasu ba su aiki. Don haka ya kamata su sake lale, sannan su mai da kare rayuka da dukiyar jama'a ya zama shine abu mafi mahimmanci da suka sa a gaba. Bayan da za a yi a ce yan bindiga za su shiga gari su ɗebi mutum fiye da 200, kuma yawancin su yara da ƙanana da 'yan mata, wanda mun sani cewa irin wannan mutane sun kama su suna cutar da su, suna lalata da su, suna cin zarafin su. Saboda haka dole ne haƙƙi ne akan hukuma ta tabbatar da cewa yaran nan ba su shiga wani hali ba, ba a ci musu mutunci ba, ba a ci zarafin su ba, ba a yi lalata da su ko an musu fyaɗe ba, a tabbatar da cewa an dawo da su cikin lafiya ba tare da wani rauni ba ga iyalansu da iyayensu. Sannan iyayensu kuma ya kamata tun kafin a je a ceto yaran a riƙa ba su bayanai akai-akai a kan ƙoƙarin da ake na ganin cewa an ceto da su, domin in ba haka ba abun ba zai yi aiki ba.
Kungiyar Civic a cewar Saratu Pindar a shirye take tamarawa Najeriya.
Shi kungiyar Center for Civilians in Conflict ta nuna cewa tana a shirye domin ta taimaki wato gwamnatin Najeriya da stakeholders nasu a yanayin yadda za a sake karfafa wato matakai na tsaro da kuma hanyoyi wa'adda farin hula za su samu tsaro, musamman ma yara a cikin wannan yanayi da muka saci muka sunci kanmu. Ba farin hula ko yaro wadda ya cancanta ya fita da safe sa'annan kuma a ce rana ta faɗi bai dawo ba. Wannan ta bakin shi program director na Africa da MENA na Center for Civilian Conflict, shi Bayani Bismiwa.
To yanzu ko menene abin yi har layo ga masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso.
To al'ummu a duk inda ake da makarantu, tunda dama mun san da dabaru na al'ada wanda muke amfani da su domin samar da tsaro da kuma bada kariya ga wato abubuwa namu na cikin gida, ya zama ana amfani da su ta yanda ya kamata a cikin al'umma. Na biyu, hukumomi su samar da wani tsari wanda zai bada sababbin na'urori na zamani waɗanda za su iya samar da sadarwa kai tsaye, yanda in akwai matsala irin wannan za a iya tura jami'an tsaro da gaggawa.
Su sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, sunana Hassan Maina kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Madalla yanzu kuma ga yara da karatu daga Alkur'ani mai girma albarkacin wannan wata na Ramadan.
Sunana Shafa Malam Muhammad Shehu nan kwani jamuran Niger. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi ittaqillaha wa la tuti'il kafirin. ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان بما تعملون خبيرا واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءكم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم.
Saro da haka ne muka zo ga gaba ta karshe wato labarai a takaice.
A yau Juma'a sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya ce Amurka tana aiki tukuru tare da Isra'ila, Qatar da Masar domin cimma yarjejeniyar sakin mutanen da Hamas ta garkuwa da su da kuma tsagaita bude wuta a yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas. Blinken ya ce a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da ministan harkokin wajen Austria a Vienna, ƙungiyar Hamas ta gabatar da nata ƙudurin kuma Isra'ila ta aiki da wata tawagar tattaunawa zuwa ƙasar Qatar domin ci gaba da tattaunawa. ‘Yan sanda a Somalia sun ce jami'an tsaron ƙasar sun kawo ƙarshen harin da mayakan Al-Shabaab suka kai a wani otal mai tsatsauran tsaro da ke cikin tsakiyar birnin Mogadishu. Kakakin ‘yan sandan ƙasar Manjo Janar Qasim Ahmad Rabi ya shaidawa murya Amurka cewa an kashe dukkan maharan biyar da suka kai harin kuma yanzu an daidaita al’amura. Rabul ya ce an kashe sojojin gwamnati uku sannan mutane 27 sun jikkata a harin da aka kai wa otel ɗin SYL wanda ya fara a yammacin jiya Alhamis. A yau Juma'a ne Ukraine da Russia sun ce sun harbo jirage marasa matuƙa a cikin dare yayin da aka fara ranar farko ta kada ƙuri'a a zaben shugaban ƙasa na Russia, yayin da kuma shugabannin ƙasashen Turai suka hallara a Berlin don tattaunawa kan tallafi ga Ukraine. A wani sako da aka wallafa a shafukan sada zumunta, rundunar sojin saman Ukraine ta ce ta kakkaɓo jirage marasa matuƙa 27 ƙirar Iran. Ma'aikatar tsaron Rasha a cikin wata sanarwa da ta fitar a yau Juma'a ta ce ta kakkaɓo jiragen sama marasa matuƙa na Ukraine guda 5 da rokoki 2.
To baki ɗaya kuma a nan ne za mu naɗe tabarmar shirin na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. yanzu kuwa madadin Zara'u Fajr ta karanto labarin duniya take a gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Hawwa Sharif ki muku fatan alheri daga nan Washington DC da kwana lafiya sai da safanku.